الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar alhamis ce da daidai da 2 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431 daidai da 12 ga watan august shekara ta 2010 wannan shine kasan na 16 daga cikin jeren gekara tuttukan littafin fiqh sirah na babban malami professor zaid abdul karim az-zaid Allah ya saka mishi da alkhairi idan ba manta ba malamin ya kawo mana tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da daukar shi da aka yi aka je da shi kauye halimatu sa'adiyya tare ne shi Allah madaukakin sarki ya tsara mata yarda muka ji malamin yana fitar da ainihin wato irin fikihin dake cikin wannan ainihin shayarwa da halimatu sa'adiyya ta mishi amma a cikin tattaunawar da muke amba kuma manta ba mun ji wata magana da ainihin tazo cikin sahihul bukhari cewa Abu Lahabi an yi mafarkin shi wani cikin dangin shi ya yi mafarkin shi bayan ya rasu cewa ya ga Abu Lahabi yana cikin azaba da ya ga Abu Lahabi yana cikin azaba sai ya tambaye shi cewa me ka sadu da shi a wurin ubangijinka sai ya ce azaba da tsanani tunda na rasu bana cikin sassauci sai dai an shayar da ni ruwa na dan samu sassauci sakamakon kauna da na nunawa Muhammad lokacin da aka haife shi mai farin ciki na so al'amarin har kuma na dauki baiwa ta na bada ita ta goya shi ta shayar da shi sai aka shayar da ni ruwa akan haka ma'ana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya nuna manzon Allah kauna ce ta tabi'a ma ta cewa shi wan mahaifin shi ne kuma an haife shi don haka yana farin ciki da shi ya samu albarka to malam zai cire mana darussan da zamu diba a yau game da in ya zama wannan kafiri ne ga irin abin da ya samu ko kun fahimta jama'a to ina kuma ga wanda yake ainihin wato musulmi ne da yake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mun sa karkashin haka ne suke rera waka cewa idza kana hadha kafiran jaa amruhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhalladu ata annahu fi kulli yawmi lithnain kaza kaza wato waka ce ne suke rera haka Alawi al-Maliki shi kawo ta littafin shi lokacin da yake kokarin kare Maulidi ba wannan ne ainihin maqsudin mu ba amma abin da muke so daga cikin su ne suka rera waka cewa in ya zama ga kafiri wanda tabbati ya data sauka akan shi amma ya zo cewa duk ranar Litinin ana sassauta mishi saboda waccan kauna da ya nuna wa annabi tun yana dan karami to idan kuma musulmi wanda yake bin addinin musulunci to amma abin dubai anan shi musulmi da yake bin addinin musulunci ya nuna ga annabi kauna sai ya nuna kauna a bisa wajihin da ta dace yanzu abinda Abu Lahabin yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ko a shari'ar musulunci faidodin ka nuna kauna da zumunci ga dan kaninka wannan bashi da babu wani kuskure akan haka to amma in ya fito a babin qurba fa kazo ka kawo wani abu a matsayin shari'a kuma saboda cewa kana farin ciki da manzon Allah wanda wannan abun babu shi wannan ne inda ainihin wato mahallin hiwar yake anan ne ake jayayya din amma in abu ne wanda yake ya tabbata a cikin shari'ar musulunci sai ka yi shi babu wanda zai ce maka kai bid'a misali kaga almajiri sai ka dibi kudi sai ka bashi kace ga sadaka Allah ya kai ladan ga mahaifina wanda ya rasu Allah ya kai ladan ga mahaifiya ta wanda ta rasu babu wanda zai ce kai bid'a ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya dai maka sai malam ya ce ala qauli man qala a karkashin maganar wadanda suka ce inna suqya abi lahabin bi sababi عتاقه لثويبة لما بشرته بمولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما يشاير ورد عينه واتو أكي وأبو لهب أنا مش وانا يشاير واني سبو دا انت اتوانا بيواتاش ميسونا ثويبة ألوكا تند تذوتي مش البشر دا أنها في أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم واتو يتكي تذوتا ساميش ميجرا ما ترطن وانك أمينا تاهي ستا جاليري نمجي da ya farin ciki da wannan magana sai ya ce je na yan taki ko kun fahimta to a karkashin wannan maganar ne aka ce ana shayar da shi ruwa din ranar litinin ko kuma an taba shayar da shi ruwa daidai ranar litinin da take wayo ta haihuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yumkinuna an nastafida min zalika to mu musulmi za mu ainihin amfana da wannan labari ما فيه من إشارة إلى مكانة محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذن نون دوانا كيمنا دنغني دمتعين قونر من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن حب أبي لهب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوم ولد جعله يسقى كما كانت شوى فلنشكي دكونا دا أبو لهب ينونا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم رامد داك هيسيشي tafa ana shayar da shi ruwa duk ranar litinin din ma anna aba lahabin kana mushrika tare da cewa abu lahab fa ya kasance mushriki ne mata ala shirki kuma ya mutu ne akan shirka wa adawatin rasul kuma ya rasu ne akan kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma waccan murna da waccan kauna da ya taba a lokacin matin annabi bai bayyana a matsayin manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko kun fahimta jama'a da kuma ya bayyana a matsayin manzo Muhammad ya dawo yana kishi ko kun gane jama'a amma duk da haka waccan kauna sai da ta amfane shi ko kun gane wannan dan haka Ibn Taymiyyah ta ji adalci irin na malaman sunna duk da ya tabbatar da cewa maulidi bid'a ne amma sai ya ce me yiwa su samu lada na kauna da suke manzon Allah da karatun Qur'ani da salati da suke duk da ya tabbatar da cewa bid'a ne domin bid'a ai nau'i ce akwai bid'a wadda take al-bid'atul ibasiyya ita ce asalin abin sunna ne ko addini ne sai ka dauko wani abu sai ka jingina gare shi kenan da zaka cire wannan abun asalin wancan din yana nan a yadda yake shari'a ne sunna ne al-bid'atul ma'aba ita ce abin da yake tsantsan shi tun daga farkon shi gaba ɗayan shi bid'a ne ko kun fahimta a ƙarƙashin wannan kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sunna ce wajiba ce shari'a ce to amma sai ka je ka tara mutane a wani taro da nufin cewa shi taron ibada ne to kaga taron yadda ba a samu dalilin shi ba ya zama ne ya zama bid'a amma kuma bid'a ce ibasiya wadda aka jingina ta zuwa ga kaunar manzon Allah wadda ita kaunar kuma fa sunna ce shari'a ce daidai ce wannan shine misali na al-bid'atul ibasiyya al-bid'atul mahdha ita ce kazo ka samu wani daki kai sai kai ta kewaye shi da nufin kana tsawafi a ce maka me yasa ka ce yo ba akwai wani dakin ba aka aba aya maka ka aba kai ma yanzu nan ka samu naka to wannan da kake me take sai ka ce ibada ce sai ya ce wannan abin bid'a ce mahdha tsantsar shi bid'a ce don ba inda zai samu wurin zama ko kun fahimta jama'a to shine mallan yake ainihin wato bayani dangane da haka cewa tare da cewa Abu Lahab fa ya kasance mushriki ne ya mutu akan shirka da kiyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ka san kuma daga cikin laifi mafi girma da ake yi a fusa ta Allah shine kin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan laifin yana ƙara kasurgumanta a lokacin da ka sake ka mutu da irin wannan kiyayya Allah ba zai taba rafe maka ba to amma ka dubi irin wannan halin da ya mutu akai amma da yake an taba samu a cikin tarihin rayuwar shi ya taba nuna manzon Allah kauna tun randa aka haife shi ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin haka wannan kaunar ta amfane shi wannan yana daga cikin adalci na ainihin musulunci da kuma adalci na malaman sunna inna la nudhi'u ajra man ahsana amala wanda duk ya kyautata aiki ba za a ainihin wato lalata aikin shi ba in ya muna na kuma fa alaihi isa'atu jama'a kun fahimci wannan da kyau wallahu alamu amma wasu malamai kuma irin su al-imam Shafi'i suna ganin cewa al-bid'atul ibasiyya tana lalatar da sunnar da tazo ta samu ko kun fahimta ga asalin shari'a sai ka dauko wani abu sai ka jingina jiki sai imam Shafi'i shi kuma yana da ra'ayin wannan abin da ka jingina na bid'ar yana bata waccan ainihin sunna din والله تعالى اعلى واعلم الله مدوكين سركي يا tsare lalle dai musulmi su yi taka tsantsan kaunar manzon Allah abu ne wanda yake daidai ne babu tantama dangane da shi kuma kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne daga cikin kuma wajibai na farko a cikin addinin musulunci domin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita kadai tana iya dan faraka ta kai ka matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai zauna a ranar alkiyama المرء مع من احب يوم القيامه بقوله يا هنجي منزان الله صلى الله عليه وسلم yana tafi a daji kawai sai ji an ce ga manzon Allah can daga nesa sai ya ringa daga murya yana ya Muhammad yana kiran shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya waya ya ce ha'ubu zo ka ansa zo gani sai wani sahabi ya bigi wancan bakawai ya ce kai ka sauke murya ka kana gaban manzon Allah baya daga murya sai ya ce ba zan sauke ba ya ce mutum ne yake kaunar mutane kuma tun da yake bai taba haduwa da su ba sai yau in ya hadu da su ba zai kira su ba sai manzon Allah ya ce almar'u ma man ahabba yawm al-qiyama mutum na tare da wanda yake so a ranar al-qiyama dan haka kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama martaba ce mafi daukaka daga cikin martabobi to sai kai kokari karkaba ta wannan kaunar da bid'a kaunar kamar yadda babban malami al-qadi iyal yake cewa wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi alamar san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine bin sunnashi mawaki yake cewa law kana hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u kaunar da kake manzon Allah inda da gaske ce da kai mishi biyayya domin shi mai kauna yana bin wanda ainihin yake kauna ka dubi yadda saurayi yakan zama bawa a hannun budurwar da ya jarabta yana santa duk yadda take so sai ya karkata zuwa ga haka duk abin da take ba ta so sai ka ji ya ce ya bar abin ai ba ma kuskure ne ma yasa yayi shi haka ne ko ba haka ba haka ne to balle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan wannan biyayya ga manzon Allah wanda Allah yake fassara ta a matsayin kauna gare shi a cikin wani wuri kuma Qur'ani sai yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni idan kuna son Allah to ku bi ni ashe kamar yadda biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce kaunar shi to haka biyayyar manzon Allah kuma ita ce kaunar Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum idan kuka bi ni Allah zai so ku kuma zai gafarta muku zanubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne dama a kaidar Allah shine duk alherin da kai mishi sai ya ainihin ninka maka idan ka so shi ka bi manzon shi to kai abin da ake so soyayya tashi ita ce biyayyar manzon shi to kai wa Allah daya sai ya so ka idan ya so ka sai kuma ya gafarta maka zanubanka hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idan Allah ya so wani sai ya kira malaika jibril yace ina son wani kai ma ka so shi sai malaika jibril ya so shi sai yace to kace duk mala'iku dake karkashin ka su so shi sai duk mala'iku su so shi a sama kenan duk mala'iku dake sama sai Allah ya zuba musu son shi sai manzo Allah yace sai Allah ya zubo mishi kauna da farin jini da karbuwa kuma a nan duniya idan Allah madaukakin sarki ya ki wani sai ya kira malaika jibril yace bana kaunar wani kai ma ka ki shi malaika jibril ya ki shi yace ka sa mala'iku duk su ki shi mala'iku sai su ki shi sannan sai Allah ya zubo mishi bakin jini da rashin karbuwa a doran duniya to sirrin wannan ainihin kauna da Allah zai nuna maka shine fattabi'uni sai ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbukumullahu Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zanubanku haka kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama babban al'amari ne mai matukar muhimmanci Allah ya taimake mu to sai malam yake cewa fa kaifa bil abdi al muslim fa kaifa bil abdi al muslim alladhi yudriku qimata hadhihi al mahabba idan ya zama kaunar manzon Allah ta taba amfana wani kafiri wanda a yanzu fa yana wuta to balle bawan Allah musulmi wanda ya gano irin wannan kauna waya taqarrabu biha ila Allah kuma yana neman kusanci zuwa ga Allah da wannan kauna waya arisu ala hubbihi yana kuma kwadayin san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ta'assi bihi sannan yana kwadayin kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda irin sakamako kake tunanin wannan zai samu lalle zai samu babban sakamako wa kad qala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama a halin kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fadi fil hadith al muttafaq alaihi a cikin hadisin da Bukhari da Muslim sun hada kan ruwaito shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina imanin daya daga cikin ku bai tabbata ba daya daga cikin ku ba shi da imani ko daya daga cikin ku imanin shi na kasashe ne har sai ya kasance ya fi kaunata fiye da dan shi da mahaifin shi da mutane baki daya Allahu akbar kun ji wannan jama'a malam yace wa fi hadha alhadith
jama'a ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi sallama aqsam al-mahabbati allati takunu bayna an-nasi wa hiya thalatha. A cikin wannan hadisi manzon Allah ya tattaro nau'uka na kauna wanda kan kasance a tsakankanin mutane. Duk kauna da ke kasancewa a tsakankanin mutane tana faruwa ne ga ɗayan bangarori guda uku ko duka. Na farko shine mahabbatu ijlalin wa i'zami, akwai kauna ta girmamawa da kuma ganin girma da daraja. Ka mahabbatil waladi liwalidihi, kamar son da ɗa yake wa uban shi, kamar son da ɗa yake wa uwar shi, kamar son da almajiri yake wa malamin shi. Irin wannan soyayya ana kiranta soyayya ta girmamawa da ainihin ganin mutunci. Ka dubi sarkinka kana kaunar shi, kana kaunar mahaifinka, kana kaunar babanka. Wannan kaunar wacce iri ce? Kauna ce ta garin girma da ganin darajawa da mutuntawa. Sannan nau'i na biyu na soyayya, mahabbatu ishfaqin ka mahabbatil walidi liwaladihi, akwai kauna ta tausayawa kamar yadda uba yakan ainihin kaunaci dan shi, kamar yadda uwa takan kaunaci danta, kamar yadda malami yakan kaunaci almajirin shi da makamantan haka. Wannan kauna ce ta ne, kauna ce ta tausayawa, saboda kana sama da shi sai zama kana tausaya mishi. Ina fata an gane. Sai kaga da girmanka da komai ka je ka yi cefa ne inda mahaifiyarka a gidan, sai ga tana ta maka sannu. Ita tausayinka take ji, menene ya kawo jin wannan tausayi? Shine kauna. Me ya kawo wannan kauna? Shine jin tausayi. Na uku shine mahabbatu mushakala, akwai kuma ainihin wato kauna wadda take ta tarayya. Ita ce in ka yi min zan yi maka, in baka yi min ba ba ruwana da kai, ko da ba zan ce ina kinka ba. Ita ce ta mushakala, wato yadda kai min haka zan maka, ko kun fahimta? Sai ce wata ihsan da kuma kyautatawa, ta mahabbati sa'irin na, kamar yadda kauna take da sauran mutane. Shine duk mutumin da kake tafiya a ƙasa ka gaji, sai kawai kaga yayi fakin da abin hawa ya dauke ka, yace ba Allah ina za ka ne, sai kace zan je anguwa kaza ne, sai ce bari in kai ka. Yana zuwa ya kai ka ya sauke ka, sai ce to Allah ya isar da kai lafiya, ko kuma yace to da Allah ga dan wannan aka yi wa iyali. Me ya haɗa ka da shi kafin ka haɗu da shi? Baka ma san shi ba, amma ka ga yanzu kafin ku rabu cikin minti goma sai ka ji kana ƙaunar shi. Gobe idan ka gan shi a anguwar ku ya zo neman aure, sai ka wuce gaba, ka fara ba da bayani. Ko ba haka bane, ka fara ba da bayani cewa mutumin kirki ne, ya san darajar mutane, kana ƙaunar shi ko? To, zaka samu akasin haka, ruwan damina ya sauka, ka samu fararen kaya, mutum ya zo ya canjama maka ruwa. Sannan ya leƙo ya ce malam me yasa ba ku lura ne, mun da kauce mana. Sai ja mota ya tafi, sai ka lura da shi da kyau, ran nan sai zo yana neman aure a anguwarku. Shi ko kada sai ba kai mutum banza ne, sai ka ji ba ka kaunar shi, ko kun fahimta? To wannan ita ce kauna ta mushakala, da gurgurdan yadda mutum ya mu'amalance ka, da gurgurdan yadda zaka ji kake son shi. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nemi cewa a rinka kyautatawa mutane. Annabi ya ce ta habu, ku rinka kyauta, za ku rinka samun soyayya a tsakaninku. Ko dan yaya ne ka bawa mutum kyauta, kai mishi alheri, sai ka ji yana kaunarka. Ina fata an gane. Shi ne aka kawo a cikin Adam, ne aka kawo wani ya ga yarinya yana so kullum uwarta tana toye kosai, ya rasa yadda ne, kullum sai zo sai bata kuɗi, sai ce gashi nan ta sai kosan nan, sai ta ainihin yi sadaka, Allah ya maganin masifa. A to shi ne ya shiga cikin masifa, ya shiga cikin masifar santa, ita kuma ba ta san shi. Kuma Bahaushe ya ce san maso wani ƙoshin wahala, ita ga wanda take so daban, shi kuma yana santa. Don haka kullum ya zo ya yi jawabi, ya yi jawabi, bata same shi ba. To tunda uwa tana sai da ƙosai, ita kuma take zubawa, to sai ba ta kuɗi, sai ce gashi nan ta siya a fitar da ƙosai na naira kaza a yi sadaka, Allah ya maganin masifa. Shi ne ran nan dai take kai ka turo mutanen ka, dai na karɓe ta, kina Allah ya karɓa addu'a shi sadaka. Ko kun fahimci wannan da kyau jama'a? To yanzu kaga wannan wace irin kauna ce? Kauna ce ta mushakala, da gurgurdan yadda ya mu'amalance ta, ko to amma da zuwa ya gwagwasale ta, kuma yace ke din ne dan ma za a rufa miki asiri. To dama an bata san shi, ko bata karɓe shi ba, yanzu sai kuma sai ta developing, sai kiyayya ta bayyana. Ina fata an gane. Sai sa ake so ka rinka kyautatawa mutane, kana kyautatawa makwabtanka, suna kyautatawa, kana kyautatawa ƴan uwa, suna kyautatawa maka, sai ga kauna ta yaɗu ainihin a cikin jama'a. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sai mahabbatuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yajibu an takuna fawqa hadha kullihi,
to kaunar manzon Allah ya wajaba ta wuce waɗannan nau'in kauna guda uku gaba daya. Kaunar da zaka yi manzon Allah ta fi karfin kaunar da dake nuna wa uba. Kaunar da zaka yi wa manzon Allah ta fi karfin kaunar da uba yake nuna da yake nuna wa uba. Ta fi karfin kyautar da mutane ke nuna junan su an yi musu alheri. Kama yufidu af'ala at-tafdil. Kamar ya af'alu tafdil, kamar yadda alifun din nan na tafdil a can cikin hadisi ne yake cewa yace hatta akuna ahabba ahabba afdala af'ala, ko kun fahimta? Hatta akuna afdala, hatta akuna af'ala, hatta akuna ahabba, har sai ya zama ni na fi soyuwa gare shi, ya fi so na. To tunda har uwa da uba da ɗa da siriki da malami ana son su, su ma suna so, to su soyayya ce. To annabi sallallahu alaihi wa sallama ne sai ka nuna mishi ahabbal muhibba ma'al mahabba, soyayyar da tafi kowace. Sai ce kama yufidu ko af'alu at-tafdil fi qawlihi ahabba ilayhi, kamar yadda wannan ahabba ilayhi take fa'idantawa. Ina fatan kun fahimta. To malam sai ce wa idza kana abu lahabin ma shirkihi juziya, idan ya zama abu lahab tare da ainihin shirka shi an yi mishi sakamako, bi farhihi bir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama, saboda farin ciki da ya da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wa rabaatihi da kuma shayar da shi nono da yayi, lahu min suwaiba, wato ya ba da baiwar shi suwai ba bayan ya yanta ta, kuma ya ce ya yi mata sharaɗin ta shayar da wannan ainihin jariri, bi hadhal jaza, in ya zama an yi mishi irin wannan sakamako, fa kaifa yakunu jaza'ul mahabba lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallama al muqtafi asarahu, to ina kuma ga sakamakon mutumin da yake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda al muqtafi asarahu, wanda yake bibiyar guraben manzon Allah, yana bibiyar sawun shi duk inda annabi ya bi nan yake bi. Ko kun fahimci wannan jama'a? Al muttabi' li sunnati fi kulli ahwalihi, wanda yake bin ainihin wato sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a dukkanin halin da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk halin da ya samu kanshi yana bibiyar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Malam daga soket din na gida. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Shiwa. Mutum ba ya kan so dukiyar shi ba? To shikenan kana son dukiyar ka, sai aka ce ga wata hidima wadda za a yi ta yaɗa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai da cewa dukiyar nan ta fi muhimmanci fiye da waccan sunna ta yaɗu, da haka sai ta ibayar da wannan dukiya. Amma sai ka fahimci cewa ai wannan sunna ta fi dukiyar, sai ka ɗauki ita dukiyar, sai ka bayar dukiyar ka tafi, ita ƙaunar manzon Allah ka tabbata. Shi ne wanne son dukiya? Son dukiya ya danganci yadda mutum ya ɗauke ta. Ko kun fahimta jama'a? Son dukiya, in ka ɗauka dukiyar tana da girma sama da kai, to za ka yi mata ƙauna ta ijlalin wa izamin. In ka ɗauka tana sama da kai, ban za ku wani da an ambaci kuɗi sai ya nasu. To kaga yana wa dukiyar ƙauna ta ijlal da izam kenan, saboda ya ɗauka tana sama da ita, in kuma tsaye tana sama da shi. In kuma ka ɗauka dukiyar ƙasa take da kai, nan kuma za ka nuna mata ƙauna ta ishfaq. Tausayinta kake ji, ba ka so ka kashe ta. Ina nan ce naira biyar, sai ka ce a'a, ba zai yi naira biyu ba. Kana ko kun fahimta? Tausayin dukiyar kake ji. In kuma ƙauna ce ta mushakala, da gwargwadon yadda matsayin dukiyar yake biya maka buƙata, da gwargwadon haka kake ƙauna, da gwargwadon yadda ba ta biya maka buƙata, mashin ɗinka ne duk sanda kake so za ka buga ya kai ka duk inda kake so, ka kana ƙaunar shi saboda wannan biya maka buƙata. To amma duk sanda ka nemi ya biya maka buƙata, ba zai biya ba. Kaga nan kuma sai ka ji mai ƙaunar tana raguwa. Don haka da gwargwadon haka, da gwargwadon yadda dukiya take. To a nan ƙasa ga wani sharhi dai, bayan da ya kawo cewa fa kaifa yakunu jaza'ul muhibbu lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallama, to din ya zama wannan shine sakamakon kafiri to ina kuma da musulmi mai kaunar manzon Allah al-muqaffi asarahu wanda yake bibiyar ainihin sawun annabi al-muttatabbi' li sunnatihi wanda yake bibiyar sunna annabi shi kulli ahwalihi a dukkan halin da ya samu kanshi aure ne zai bi sunna jihadi ne zai bi sunna karatu ne zai bi sunna sallace zai bi sunna a'a wannan abin ya shafi aikin hajji ne aqida ce komai zai ce yaya ne na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to in ya zama kafiri ga irin matsayin shi kenan wanda kafiri tun da yake bai taba bin sunna ba bai taba bin gurbin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba amma an samu wata la'aza wani dan lokaci a rayuwar shi da ya nunawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kauna in ya zama wannan shine sakamakon da Allah zai mishi to ina kuma musulmin da yake bin sunna wato jama'a bin sunna ko daraja ce daga cikin daraja da albarkar bin sunna Allah madaukakin sarki yana tsare ka yana tsare mutuncinka yana tsare iyalinka yana tsare mutuncin iyalanka ku duba waɗannan sahabbai ba su a yau a duniya da shekara 1400 amma kasashen da duk suka bi suka rayu har yanzu irin addinin da irin aqidar da suka bi irin ta Allah ya tsare musu mana Allah ya tsare musu mutuncinsu a cikin ƴaƴansu da jikokinsu ta duba duk wata gargada addini da take faruwa gaurukan sahabbai da tabi'ai din nan duk Allah ya tsare babu muguwa aqida har yanzu a waɗannan gaurukan nasu ko kun fahimta jama'a wannan yana daga cikin albarka ta sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan daga cikin albarkar sunna manzon Allah akwai sanya wadatar zuci kana na ango ku baka da kotaro amma saboda kana bin sunna sai su rinƙa maka kallon kana cikin wani rufin asiri wanda dukkansu ba sa cikin shi saboda bin sunna ka gwada wannan ka gani sannan ka riƙe sunna ka gani zaka waye gari kamar yadda ƴan duniya ke cewa yaro da kuɗi abokin tafiyar manya idan ka riƙe sunna zaka ga inda manya za su rinƙa ɗaukan ka kuna tafiya duk inda baka isa ka je ba saboda shekarunka duba Abdullahi dan Abbas taruwa ke shigar da shi nan manya-manyan sanatocin Sayyidina Umar har suna jin haushi dan me za a rinka zuwa da yaron nan wanda mun baro irin shi muna da irin shi a gida rannan Umar sai ya jeho ya ce musu menene sakon da idza jaa nasrullahi take dauke da shi me ma'anar ta duk suka yi tafsirori sai ya ce to kai wannan dan yaro ne kake gani ya ce ta zo ne dan ta bayyana bankwana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake yi ga jama'a cewa zai rasu rannan Umar ya ce wannan ita ce fassara daidai ce to kun ji dalilin da yasa nake shigo da shi saboda ilimin sunna da yake da shi ko kun fahimta jama'a sannan ka dubi wannan abin da kiyo ya taba faruwa gare mu jama'a yau kusan shekara 30 kenan babu ɗaya ko babu biyu wajen 1981 ko 82 rikicin tasmi'i ya taso a garin nan jama'a sami Allahu liman hamida Allahu akbar da ladanci ne wanda mutanen abin nan wasu wurare suke cewa zakaranci ladan ya ringa daga murya sunna ne wannan ko ba sunna ba rikici ya taso kusan Najeriya ko arewacin Najeriya wajen shekara 30 da ta wuce da aka je aka zauna za a yi magana jama'a a lokacin wani babban malami ne a garin na ya haife mu shi ya gamsu da maganar amma fa shi ba zai iya karanta ko littafi daya ba sannan ga shi ya ja a cikin taron manya-manyan malamai sau'in shi an sa rana za a zauna da shi sai ya kwashe mu biyu sai mu tafi da muka je shi kenan sai daya daga cikin mu sai ya fara magana tunda shi ya ce kar kai shi manya ne za su yi magana sai shi wani malamin da ya ɗi ya ce waɗanda ya zuwa manyan ya ce ni rakon su ne kawai na riko musu littafan ne zuwa za su yi karatu a madadina su suka karantar da mu su suka fara mun kana malamin da ya ce a gaban waɗannan da ya zuwa malami ba ne to shi wancan ɗin ya ɗauki zafi shi ne har wata magana da aka yi ta dariya lokacin ya ce to wallahi waɗannan ran tun kan haife su na haddace yar maluna haifin sai ya hada ciyar maluna kuma sai ya kawo su a ce su ne abokan magana shi to Allah madaukakin sarki ya kiyaye haka al'amari yake jama'a sunna tana daga ka ka shiga cikin jama'a da wallahi tallahi baka isa ba kuma ku duba jama'a a nan Najeriya akwai wasu sunaye bakin sunaye ne a fagen malanta irin na kasan nan domin malanta a kasan nan ta zama gado ce duk inda ka ji malami za a ce dan gidan malam na iya ne dan gidan malam yahuza ne dan gidan shehu kaza ne dan gidan shehu kaza ne ba haka ake ba a kasar nan amma da wasu matasa suka kama sunna ba ƴaƴan kowa bane ba taba jin sunan su a tarihin malanta ba ba a taba jin sunansu a tarihin almajiranci ba, amma sai ga sunansu ya zama ya yi fice saboda me? Saboda albarkacin sunna. Da haka sunna ita ce darajar mu, kuma in muka batta za mu shiga kaskancin da sai mun raina kanmu. Akwai wasu mutane waɗanda shekara 30 ko 30 da kaza da ta wuce muryarsu ake ji saboda sun rike sunna, ba kowa bane su a lokacin, amma da suka rike sai suka zama kowa. Da suka zo suka jura mata baya bayan shekara 20, 25, 30, a yau suna nan da rai a duniya. Duk inda ka samu matasa yan shekara 20 an faɗe su ba san su ba. Yanzu da aka ce Usman dan gungun, da dama matasa ma za su ce ba su ma taɓa jin sunan shi ba. Amma shekara 30 da ta wuce ba inda za a je wa'azin ahli sunna. Kaga ahli sunna na da kazar-kazar, sai an ji cewa yanzu ga Usman dan gungun zai hau duran wa'azi, sai ka ji gaba ɗayan wuri ya kece da kabbara. Duk mutane da ke zazzaune sai kaga suna tasowa. Ta ce to yanzu a fara wa'azi. Amma ba an yi wa'azin darajiya, an yi na safe, to ya rage saura ara ɗaya a tashi, sai ya ce to Usman dan gungun zai hau. Idan ya hau ɗin nan fatar tsatsi ne zai rinka yi da kaulasa dama da hagu. Amma duk da haka, saboda asalin riƙe sunna ɗin, sai zama Allah ya ɗaukake shi, bai dawo ya juya mata baya fa. Shikenan sai Allah ya kawo wasu ya aje. Ka'ida Allah kenan, man yartadid minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu a'izzatun 'ala al-kafirina azillatun 'ala al-mu'minina. Suna Allah zai zo da mutanen da ashiriya suke su bi Allah, su so Allah, suna da daraja, suna da daraja mu'minai, suna kuma kaskantar da kafirai, ba su ganin darajar su. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka jama'a kun ji, to da malam ya gama kawo wannan, gashi a ƙasa sai ya ce ikraman lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kun gane jama'a, yana son ya fassara wancan wuri ne da ya ce wa in kana wa idza kana Abu Lahab ma'a shirkihi juziya. Idan ya zama Abu Lahab tare da shirkar shi, an bashi sakamako. To sai malam ya ce ikraman lin-nabi, wannan sakamakon da aka bashi an bashi ne don girmama annabi. Kama usifa an Abi Talib, kamar yadda aka sauƙaƙa wa Abi Talib azaba, la li'amalihi, ba don aikin shi ba. Kun ji wata magana? Abinda wannan magana take hukuntawa shi ne akasin maganganun da muka ƙarrara muka tabbatar a baya, shi ne ba asalin aikin ba a don a girmama annabi sallallahu alaihi wasallama, a nuna wa duniyar zamanin shi da bayan zamanin shi cewa yana da daraja, tunda ko kafiri ne ya nuna mishi ƙauna sai an bashi sakamako. Girmama annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai ce li annal kafir, domin shi kafiri batilun amaluhu, aikin shi ɓatacce ne. To ta ina za a bashi sakamako kenan? Ashe hatta ƙaunar da ya nuna ba ƙaunar ba ce asalatan, amma asalatan menene? Girmama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya taimaka. Da ƙarshe sai malam ya cike wannan ainihin karatu da addu'a cewa Allahumma inni uhibbu rasulak sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa as'aluka an tuwaffiqani liqtifa'i asarihi. Allah ina ƙauna annabinka manzonka, kuma ina roƙonka Allah ka datar da ni domin bin gurabin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ittiba'i sunnatihi, da kuma bin sunnar shi, wa an taj'alani mimman yuhsharu tahta liwa'ihi, kuma ya Allah madaukakin sarki ka sanya ni ainihin wato daga cikin waɗanda za su tashi a ƙarƙashin tutar shi yawmal qiyama, a ranar alqiyama. Wa walidayya, da uwayena, uwata da ubana, wa zurriyyati, da zurriyata, ƴaƴana da jikokina da salsalata, wal muslimina ajma'ina, da al'ummar musulmi baki ɗaya. Allah ya tashe mu tahta liwa'il hamdi liwa'i Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah ya tashe mu ƙarƙashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wannan tuta manzon Allah yace ana sahibu liwa'il hamd, ni ne nake da tuta wadda take ta godiya ga Allah, ce da zan kafa ta a dandalin kiyama. Yace babu Ibrahim, ba Musa, ba Nuhu, ba kowane annabi sai ya shiga ƙarƙashin wannan tuta, sannan Allah madaukakin sarki zai saurare shi a dandalin alkiyama. Dan haka jama'a, al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba na duniya ne kadai ba, har da lahira. Darajar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba a wurin mu ne kadai ba, mu mabiyan shi, har da waɗanda suke iyayen shi ne da kakannin shi da suka gabace shi daga cikin annabawa da manzanni irin su ainihin Isma'il da Ibrahim da makamantansu, har da sa'o'in aikin shi annabawa. Allah madaukakin sarki duk baki ɗaya ya shugabantar da shi a kansu,
wannan shugabantarwa don ku gane cewa tun anan duniya sai da Allah madaukakin sarki ya tattaro su baki daya a masallacin Baitul Maqdis ya tara mishi su ya musulmanci sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda girman darajar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya tattaro annabawa baki daya da manzanni baki dayan su su annabi Nuh da Ibrahim da Isa da Musa da Dawud da dukkan su baki daya Allah ya raya su a duniyan nan annabi ya wuce gaba ya musu sallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'annan yace was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu juwaka tambaye su ko mun sanya musu abokan tarayya ma'ana kai ma haka bai cancanta ka sanya wa kanka abokin tarayya ba dan haka sako mafi girma wanda ya hade annabawa shine rusa shirka da tabbatar da tauhidi cewa babu wanda ya cancanta abautawa sai Allah shi kadai a ƙarƙashin biyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka a cikin hadisin da al-Imam al-Hakim da al-Imam Malik sun rawaito da kyakkyawan isnadi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani da annabi Musa zai tashi a duniyar nan da rai bai halatta ya bi ainihin wato wani addini ba bai halatta ya bi wani littafi ba babu wani wahayi ba wani karatu sai dai wahayi na sai dai bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsaye da duk wata annabta wadda take ko kuma wani littafi a ƙarƙashin wannan muke roƙon Allah mu ma Allah madaukakin sarki da mu da iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da dukkan musulmi baki daya Allah ya tashe mu a ƙarƙashin wannan tuta qala Sheikh Abdurrahman As-Saqali wani babban malami mai suna Sheikh Abdurrahman As-Saqali yace li kulli insanin min ismihi nasibun kowane mutum yana da wani rabo na daga cikin sunan shi wannan ana son a kawo babi ne na fa'ali wato suna da Bahaushe yake cewa suna linzani ko to da gargwadon sunan da aka sa maka da gargwadon yadda dabi'u da albarkatunka suke shi yasa Sa'id ibn al-Musayyib yace kakan su da ainihin wato aka sa mishi suna huzun bakin ciki bacin rai nun kufurci yace sai da wannan bacin ran da bakin cikin ya bishi yace ba shi ba mu ma ƴaƴan shi da jikoki da tataba kunne duk sai da wannan halin ya bimu yace haka siddan wata rana yace kawai sai mu ji muna jin kunci da kuntata duk iyalan da salsalar jikokin shi da tataba kunne kowa sai da ya bada sheda haka haka siddan sai gari ya waye sai ji shi cikin bacin rai me yasa sunan ne ya bi su dan haka in zaka sanya wa da suna ka sanya miki suna mai kyau wanda yake in har albarkar za ta bi ta bibi salsalar jininka kun fahimta jama'a shine darasin da malai yake so ya mana cewa li kulli insanin min ismihi nasibun kowane mutum yana da wani rabo na daga sunan shi hadha fil ashkhasi haka abin yake a cikin mutane wa kadhalika fi ghairiha haka nan a cikin abubuwan da ba mutane ba ma da wannan ne yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wallahu a'lam yakan sanya wa kowace dabba daga cikin dabbobin shi suna sunan ainihin jakin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Ufayl wannan jaki da Mu'adh dan Jabal yace wata rana annabi ya goya ni akan jaki muna tafi sai yace ya Mu'adh atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqullahi 'ala wa ma haqqul ibadi 'ala Allah wannan jakin da ainihin wato Mu'adh yake cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan jakin sunan shi Ufayl na fata an gani to sannan ka dubi al-abda al-qaswa sunayen ainihin taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to yana daga cikin sunna babu laifi hatta dabbobi a sanya musu suna amma sai a dubi sunan da yake mai albarka ne wanda yake da ma'ana sai a sanya wa dabba tabbas ni da kaina na jaraba wannan na ga lallai suna yake bida bi ummatani sayyidina Usman mutum ne mai kunya mutum ne mai haƙuri idan aka samu mutum da suna Usman da wahala ka ganshi yana da fada da wahala ka ga mai suna Shehu da Hausa ake cewa ka dubi Shehu Usman dan Fodiyo anan bai da zafin hali sunan haka yakan bi mutane hatta ya koma baya can haka dubi Ibrahim daga sunan Annabi Ibrahim to ka dubi inda Umar yake inda akwai Umar a Abuwaku
ko kun fahimta jama'a, to da wahala kuma kaga Aliyu rago, kaga mutum Aliyu ka ganshi rago, ko ka ganshi wani soboliyo haka da an zo kunshe da ku, ko kun fahimta? To kai ta aina waɗannan abubuwan ka gani, to suna haka ya kabbi, ko kun fahimta jama'a? Sannan ka dubi duk inda ka ga mace mai suna Aisha da wahala ka ga ba ta da wayo, ka ga tana da wayo, to ka dubi Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallam, ita ce karama amma duk ta ce waɗannan manyan wayo, na ka zo wani abin sai ta zura su wani lokacin sai ta kauce, Annabi ya tashi faɗa zai ta musu faɗa, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muru ababakin falisalli bin nafi, ku ce Abu Bakari wa mutane limanci, ita Aisha aka gaya fa, amma sai ta je ta ce wa Hafsa ki je ki ce babanki ne ya dace, da kike koma ki gaya mai babanki Umar shi ya dace, ta zura Hafsa ne, sai Hafsa ta ga lallai Aisha mai kauna ta ce ashe ma ta ce kana babanta ya limanci babana ya yi, mu za mu samu daraja kenan, ita Aisha ta san Annabi ba zai karbi wannan abu ba, amma sai ta zura ta, sai ta tafi ta ce ai manzon Allah Abu Bakar mutum ne mai rauni kaza kaza kaza, da Umar babana kasa, yace muru ababakar falisalli bin nasi, nace ku ce Abu Bakar ya mutu, ta sake koma ta ce Aisha ta ce ki je ki ce a'a babanki ne Umar ya fi dacewa, ta ne ta mata wayo ne tana zura ta, sai ta ruga ta tafi, ta je har Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma din ta miki bani guri, inna kunna la antunna sawahibu yusuf, ku din ne dai mata na kirki zaki ni, sai Hafsa sai ta dawo ta ce ma ra'aytu minki khairan qat, tunda nake ban taba ganin alheri daga gare ki ba, dashi din kin zura ni, ko kun fahimta? Sannan ana zauna haka na ana zauna lafiya lau ana hira cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ita din sai ta zo sai ta ce ya manzo Allah ina da fata ina da tambaya, sai Annabi ya ce to me tambaye ki, sai ta ce yanzu in kana da dabbobi kana kiwo sai ka je wurin dabbobi wurin ciyawa, sai ka je ka samu inda ciyawa to lup 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 lup, amma nan ga wata ciyawa da an ci an rage cibiri cibiri ta bushe wani wurin, ina za ka sa dabbobinka? Sai ce a inda ciyawa take lup 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 lup, shi kai da Annabi ya dauka fatara shi saboda Allah, sai Aisha sai ta tuntsire da dariya, inda tuntsire da dariya wato ta jefa musu gol ne, wato ita ce aka aura budurwa duk su sauran second hand ne, ko haka ba ga har yanzu sai ta ga da wahala ka ga baka ga mai suna Aisha da wayo irin haka ba, ko kun fahimta? To kuma dubi sunan Mariya da wahala ka ga inda za a tsautsayi a sa wa mummuna Mariya, ka bincika duk inda ka san Mariya, Mariyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama kyakkyawar mace ce, ka je ka duba yanzu da Mariya an goku da wahala ka ga Mariya ya hau sunan mace mummuna, ko kun fahimta jama'a? Wannan wani abu ne gashi nan wallahu alam mafkur ne yaya al'amarin yake, amma malamai sun dade suna tattauna wannan ababi na ainihin sunaye, dan haka in zaka sa suna na da ko zaka canza wa kanka suna, ka zabi suna mafi kyau, dubi hadisin Bukhari na sulhin Hudaybiya, ana zaune musulmi hankalin su ya tashi an ce ba za su shiga Makka ba, ba za a yi umara ba, hankalin su ya tashi wallahi sai dai ayyaki, wallahi sai dai kaza, suturo wanda za a yi sulhun ya zo mu ji me zai ce, ana tahowa sai ga Suhail, Suhail shine wakilin kafirai, sai manzo Allah yake sahula amurku, al'amarin ku ya yi sauki tunda aka turo Suhail, al'amarin zai zo da sauki, kaga ya arasantar da abin arashi, dama aka ce kana yuhibbul fa'al wa yakrahu at-tayra, Annabi yana son fa'al yana son arashi amma Annabi yana kin canfi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to jama'a kun ji wannan malami yake cewa واسم الرسول صلى الله عليه واله وسلم محمد سنن دي منزو محمد نيكو فهو صلى الله عليه واله وسلم محمود عند الله وكذا سنن شي محمد ني محمد ده هاوسا شايبو شايبو تو شي النبي محمود عند الله شايبو ني اورن الله الله نا يبن شي ومحمود عند ملائكته سنن شايبو ني اورن ملائكون الله مدوكين سركي dubi aya tace inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi allah da malaiku sune wa annabi salatu sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa mahmudun inda ikhwanihi min al-mursalina sannan shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shayabuni a wurin yan uwan shi manzanni karanta hadisin shafa'a wanda yazo cikin sahihul bukhari rana al-qiyama in wuri ya wuri zafin rana da wahalhalu mutane suka rasa wanda zai wuce musu gaba sai su sheka sai a tafi wurin Adam, Adam ya ce tafi karfina, ku tafi wurin Nuh,
Nuhu a tauri ce ta fi ƙarfin shi a tauri Ibrahim, Ibrahim ya ce Musa, Isa ya ce ku tafi wurin Muhammad, shi ne bayawan nan da Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi abin da ya yi da wanda ma zai aikata a gaba, amma har a ƙaddara yayin ko zai yi, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yanzu wannan maganar me take nunawa? Ƙarshen tika-tika tik, credit din darajar gaba ɗaya ta tafi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan wa mahmudun inda ahlil ardi kullihim, duk mutanen duniya baki ɗaya suna ainihin yaba mishi. Duk waɗannan kafirai da kake jin suke zagin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kawai suke hasada ce. In ka je ka samu manya-manyan malamansu rubuce-rubuce suke suna cewa babu wanda ya fi shi. Ka duba Michael Hart, Michael Hart kafiri ne, ba Yahude ne ba Musulmi ba, amma yana daga cikin manya-manyan biographers of the present age, manya-manyan malaman tarihin mutane da bincike akan shakhsiyat, bincike akan tarihin ɗaiɗaikun mutane. Sai suka zo suka yi setin criteria, suka saka sharuɗa, suka ce ga wasu sharuɗa ya fi kowa daga ainihin cikin mutane na duniya. Waɗannan sharuɗan daga cikinsu suka ce dole ne mutumin da zai wayi gari ya ci wannan daraja ya zama yana da wani littafi, wanda wannan littafin ya karantar da mutane shi, ya gina mutane akan manufofin shi ta hanyar wannan littafi, kuma an taɓa samar da wani juyin juya hali, wato an taɓa samar da gwamnati a ƙarƙashin wannan irin karantarwar. Sannan kuma wannan littafin ya zama har zuwa yau da ake wannan tattaunawar yana nan intact in its entirety, yana nan ƙeƙe da ƙeƙe, ba ragi, ba ƙari, ba sauri, tun daga sanda shi wannan mutum ya zo da wannan littafi har zuwa yau da ake wannan aikin bincike. Kun ji sharaɗi na farko. Sharaɗi na biyu suka ce ya zama dattijo ne, kai ya zama matashi. Me suke nufi da dattijo? Suka ce ya zama ya haura shekara 40. Sharaɗi na uku suka ce ya zama wannan mutum ya waye gari, ya taɓa yin aure, yana da ƴaƴa da mata da jikoki da zuriya. Suka ce to duk ɗan adam ɗin da ya cika waɗannan sharuɗan a duniya, to shi ne zai zama ainihin the most influential man on earth. Na haka da suka zo suka auna tun daga annabawa da philosophers, duk irin mutanen da Girkawa suke da su a cikin tarihi, da Indian, da Chinese, da duk sauransu, aka ga babu wanda ya cika wannan sharuɗan. Michael Hart ya ce da dukkanin adalci da gaskiya, ya ce in so samu ne shi ne in gabatar da annabi na shi ne Musa, in so samu ne in gabatar da annabin da na yadda da shi ne annabi Isa, ya ce domin bani Isra'ila ne, ya ce to sai dai kai ce tun a sharaɗin farko gaba ɗayansa sun faɗi, shi ne samar da littafin da yake intact in its entirety, littafin da yake tun da yake har zuwa yau haka littafin yake babu canji. Zama kun fahimci wannan da kyau? Allahu akbar. Ina a Taura da Allah ya saukar da annabi Musa, akwai yanda za a same ta a yanzu keke da keke yanda take? Babu. Old Testament ba ita ce a Taura ba jama'a, Old Testament babu wani littafi ma mai suna Old Testament. Wannan daga baya ne suka zo suka yi wasa da hankalin mutane kawai. Duk waɗannan abubuwan sun faru ne bayan shekaru da nisa da tafiyar waɗannan annabawan, Old Testament, New Testament da sauransu. To sai ne sai sharaɗi na biyu ya zama statesman, ya zama dattijo, sai ce kai ce idan annabi Musa ya cika wannan sharaɗin, Isa bai cika wannan sharaɗin ba. Domin annabi Isa bai kai dattaku ba, bai kai shekara 40 ba, shekarar shi 32 ne ko da uku Allah ya ɗauke shi. Ta sai sharaɗi na nawa? Sharaɗi na uku shi ne aure. Ce annabi Isa bai taɓa yin aure ba. Annabi Musa in ya cika sharuɗa biyu na ƙarshe, sharaɗin farko littafin shi bai cika ba. Don haka sai ce tare da dukkan adalci
ina mai farin ciki in sanar da duniya cewa mun karbi Muhammad as the most influential man in the history. Muhammad a'azamul uzama, Muhammad shine a'azamul uzama. An fassara wannan littafin ne aka bashi wannan fassara muna nan da harkoki biyu a makarantar nan. Muhammad a'azamul uzama research ne da turanci amma sai ka juya shi da larabci, sannan yadda ka gan shi haka ka je ka buga shi a ainihin search bar na Google ko na duk wani search engine, Muhammad a'azamul uzama zai dauko maka littafin ka cokan na larabci, ko kuma ka sa Muhammad the most influential man in history. In ka sa haka zai dauko maka wannan littafin na turancin, ko kuma ka sa Michael Hart. Kana sa Michael Hart zai dauko maka jeren gelle littafin da Michael Hart ya zai dauko maka kuma har da wannan duk akan internet. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To sannan sai ka koma wani gefen kuma sai ka ga dubin dubatar waɗanda suka yi littafai suka yi condemning Bible, su da kansu suka nuna cewa Bible yana cike da maganganu na ruɗani da tukka da warwara. Har yau ba a samu musulmi kwaya ɗaya wanda ya ce littafin Allah Al-Qur'ani yana da tukka da warwara ba. Amma kiristoci yau in ka so za ka yi magana a kansu ba ka buƙatar sai ka ɗauko maganganun wani malami na musulunci, ko ba ka buƙatar sai ka ɗauko wasu ayoyi na Al-Qur'ani, tsaya a cikin gidansu za ka ji irin maganganun da suke. Ko a yanzu hira ta kama ka da su, sau da dama za ka ji suna munanan maganganu akan malamansu da addinansu. Allah maraukakin sarki ya kiyaye. To shi ne sai malam yake cewa wani da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi shahri rabi'in al-awwal, kaga dai an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a watan rabi'in al-awwal. Menene rabi'? Menene rabi'? Bazara ko kaka ko damuna ko me? Menene rabi'? Kana kuma ta jiya fa Hausa ta ne wa mutane wahala. Rabi' yanayi ne, rani, kaka, bazara, sauransu. Rabi' lokacin da ake cin amfanin kayan itatuwa ne kenan, kaka kenan. To an haifi Annabi sallallahu alaihi wa sallama a ɗayan watanni guda biyu waɗanda Larabawa suka sanya wa Rabi', suna da Rabi'in al-awwal, suna da Rabi'in al-thani, wato kaka ta farko da kuma ta biyu. To zuwan shi ne yake nuna maka, sai malam yace wa fi zalika isharatun azima, haihuwar shi da aka yi a cikin kakar farko akwai nuni mai girma ilal istibshar, akan bishara bibtida'i ni'amil maula, da fara ni'imar Allah majibincin al'amari subhanahu wa ta'ala. Ko kun fahimta? Kaka ba lokacin ni'ima ba ce? Lokacin zaka ga duk abincin da ya tsada zaka ga ya dawo yayi ne, yayi sauki, yayi arha, saboda kaka ta zo. Ko haka al'amarin yake zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kaka ce ta zo wa duniya baki daya tun daga musulmi har kafirai, kowa sai ya ci albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har dabbobi jama'a. Har biya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ganta, har biya kamar tantabarar daji ce, manzon Allah ya ganta ta rude, ta yi nan, ta yi can, ta yi can. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya fahimci wannan tana cikin damuwa, ko dai tana da ƴaƴa ne wani ya zo ya kwashe mata. Sai manzon Allah ya ce cikin ku akwai wanda ya ɗibi ƴaƴan wannan har biyar? Sai wani sahabi ya ce eh, sai ya ce mayar mata. Ka duba har biya ce, bai halatta a ci ba ne? Ya halatta a ci. Madana Annabi ya ce kama ta ka yanke ta ka cinye da ita da ƴaƴan ka waje an huta. Amma a yanzu abin ya ɗauki wata sura ne, rahama da alfaza zai ke cewa minal abi ahna wa minal ummi arhamu. Yanzu dubi irin yadda uwar hankalinta ya tashi, ko to manzon Allah ya fi ta tashin hankali akan ƴaƴanta da aka kwashe. Manzon Allah ya fi mahaifiyarka ƙaunarka, ya fi babanka yi maka hidima, manzon Allah ya fi ƙannan ubanka gaba ɗaya ƙaunarka da rufa maka asiri sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'ana yau da ubanka zai kwanta ya rasu, ƙannan uba su juya baya ko yaya ne? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yi man mata wa alaihi dainu wa iyalu fa ilayya wa alayya, wanda ya mutu da bashi a ka ga iyali, a zo bashi ya dawo kaina, iyali kuma ni zan rike su sallallahu alaihi wa sallama. Wannan hadisi a aikace manzon Allah ya yi wa Jabir haka, an mutu an bar Jabir da kanne kwatsam guda tara ƴan mata, sannan da bashi mai dimbin yawa wanda ya galabaita rayuwar shi, amma a cikin kwana daya manzo Allah ya watsake mishi dukkanin matsalar sallallahu alaihi wa alihi sallama. In ya zama harbiya dabba kenan, raƙumi ya sheko a guje ya zo sunku da kan shi ne wa manzon Allah jawabi da aka can sai manzon Allah ya dubi wasu fatake ya ce cikin kuwa ya mai raƙumin nan, sai wani dattijo ya ce ni ne, sai manzon Allah ya ce raƙuminka ya kawo kukanka cewa ya ji kafin ku bare gida kana cewa matarka ta gyara tukunya, saboda raƙumin nan yanzu bashi da kasala, bashi da kazar-kazar, yana da kasala, in an tafi fatauci baya iya tafiya sosai, in an dawo daga fatauci za a yanka shi. Haka ne manzo Allah yake ce mishi, sai mutum ya ce haka ne, sai ce to ya kawo kuka cewa tun yana saurayi kake zirga-zirga da shi, yanzu ya tsufa kuma za ka yanka shi, to ka kyale shi a saka shi cikin raƙumin kiwo. Yanzu wannan manzo Allah ji tausayin shi ko bai ji tausayin shi ba, dabba ne waccan tsuntsuwa ce. Waɗannan hadisai guda biyu al-Imam Abu Dawud ya ruwaito su da isnadi sahihi jama'a. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, zuwan manzon Allah rahama ne, hutu ne, sauki ne ga duniya baki ɗaya, mutane da aljanu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan haka zuwan shi ya kasance haihuwar shi da aka yi a watan Rabi'in al-Awwal kabi al-Hiram, al-Bishr ne Allah yake mana akan cewa yadda in rani ya koda mutane suka sha wahala, kaka na shigowa mutane za su fara farin ciki ko abinci ya zo, sassauci ya samu ko, to haka da azzalumai da ƴan bid'a da mushrikai sun koda mutane kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akwai miyagun sarakuna masu kama karya, akwai miyagun malaman kiristoci da yahudawa waɗanda suke ta kirkiro bid'o'i, an ta samun ƴan ta'adda da suke ta kashe mutane suna kwashe dukiyarsu. Zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yanzu sai zama sharar fage ce na samar da adalcin da Allah madaukakin sarki ya nufi ya saukar mai da Alkur'ani. Wa ummuhu Amina, mahaifiyar shi kuma sunanta Amina, wa na'ara shi ke cikin kasantuwa Amina ta haife shi, ma'ana Amina ita ce amintacciya mai aminci. Wal Qabila, wadda ta karɓi haihuwar shi ita ce unguwar Zoma, ita kuma sunanta Ash-Shifa'u, Ash-Shifa'u Waraka, ummu Abdurrahman ibn Auf, ita ta haifi Abdurrahman dan Auf. Wa Habinatuhu, wadda ta yaye shi, yaye wadda ta yaye shi sunanta Baraka, yar albarka. Wa Murdi'atahu, matan da suka shayar da shi Suwayba, Suwayba ma'anarta daga sawab, sakamako Lada, kaji sunanta Lada. Wa Halimatu Sa'adiyya, da kuma Halimatu Sa'adiyya, menene ma'anar Halima? Mai haƙuri, mai juriya, mai dauriya, mai dangana. As-Sa'adiyya kuma daga Sa'ad, ya Sa'adu, mai hauhawa, mai arziki. Halimatu Sa'adiyya, sai malam yace qala Shami, Ash-Sheikhu Shami yake cewa dubi waɗannan irin alherai da suka kewaye manzon Allah. Wa yanqidu fi silki hadha an-nizam, wannan ainihin wato tsari da ainihin wato manzon Allah ya fito a cikin shi tsakanin ranar haihuwar shi, lokacin haihuwar shi, waɗanda suka shayar da shi, waɗanda unguwar Zoma da sauransu. Ma hayya Allahu ta'ala lahu sallallahu alaihi wa alihi sallama min asma'i murabbihi, ka dubi irin yadda Allah ya tsara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sunayen waɗanda suka rene shi, suka yi tarbiyyar shi. Fa fil walida wal qabila, game da sunan wadda ta haife shi da wadda ta mai unguwar Zoma, al-amnu wash-shifa, akwai aminci da waraka, wannan Amina, wannan kuma Ash-Shifa. Wa fismil habila, dangane da wadda ta yi yayan shi kuma ko ta riƙe shi, al-barakatu wan-nama, akwai albarka da haɓaka, bunƙasa, development. Wa fi murdi'ataihi, matan nan guda biyu da suka shayar da shi sallallahu alaihi wa alihi sallama, as-sawab lada, wal hulm da mas'ada da abin nan da yake da suna dangana, haƙuri, was-sa'ad da kuma ainihin arziki. Jama'a kun ji irin albarkatan da ke kewaye da sunan shi da ainihin watan da aka haife shi da sunan waɗanda suka rene shi, suka yi tarbiyyar shi har zuwa girma. Ina fata an gane. to sa'annan sai ka dawo ka dubi alqur'ani kuma da Allah madaukakin sarki ya saukar mishi abin karantawa alfurqan me bambance tsakanin ƙarya da gaskiya duk waɗannan dalilai ne akan lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taho da rahma ya taho da albarka wadda duniya da lahira tun daga na farko har na ƙarshe babu wanda yake da irin wannan daraja da ainihin albarka Allah madaukakin sarki ya taimake mu za mu saurara anan insha Allah ta'ala in akwai tambaya babu laifi sai a gabatar daya biyu uku insha Allah sai mu ainihin tashi na'am wa alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am a wannan ba lallai ya kasance haka ba ta iya yi wa ya kasance haka in ka dauki mai adalci adili sai ka ga wani Allah ya zuba mishi farin jini da karbuwa saboda wannan adalci na fata an gane to wani kuma za ka ga gaskiyar lamari kawai kudi ne da yake rabawa shi yasa mutane ke so shi don haka abin wani lokacin ba zai iya fassaruwa ga waɗannan ba amma mutumin da za ka ga Allah ya zuba mishi kwarjin karɓuwa saboda adalcin shi da jagoranci to kuma wannan za a danganta abin zuwa ga haka insha Allah na'am malam fadal wa alaikum salam na'am ai dama wato sun yi abin da ya tabaka tabaka daga rana sewa Umar ma ya yi falling into one of the categories kwarai da gaske ina jin tabaka ta biyu ya fada kwarai da gaske na'am wa alaikum salam sallallahu alaihi wa sallam so a sayyida Aisha duk sauran ya aure su zaurawa ne Khadijatul Kubra ya aure ta tana bazaura Zainab ina da Zainab guda biyu akwai Zainab ita wannan ainihin bintu Jahash ita ce matar Zaid da aka sa ya saki ya aura akwai kuma Zainab ummul masakina to sa'annan ga su Sauda da su ainihin abin nan mai take da suna Safiya bintu Huyayyin da sunan dai dukkansu duk babu budurwa wadda take budurwa wadda za a kira ta virgin wadda take da albakara babu sai Aisha as-sayyida na hamariya ma ita baiwa ma kawo ta baiwa kan ai daga hannun wani ma take eh na alaikum salam ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ba aka cewa sunna ba aka cewa ba sunna ba sai dai ba a kiran su a matsayin abin da za a yi koyi don in ka ce ba sunna ba ne sai wani ya fahimci to bid'a ne in ka ce kuma sunna yawa waɗannan duk ayyuka kamar halwa da yake tafiya da wasu abubuwa waɗannan duk ba a kiran su a matsayin shari'a wadda za a kwaikwaye shi a kai Allah ya lazimta mana mu kwaikwaye shi ne daga kasancewar shi manzo zuwa rasuwar shi dan haka ajiyar da aya ta kawo munasaba sai ta ce laqad kana lakum fi rasulillahi bata ce laqad kana lakum fi muhammadillahi domin yanzu ana son ku koyi da rasulillahi ne a matsayin shi rasulillahi ba daga san da ya kasance muhammad ba na fata an gane wa alaikum salam wa rahmatullahi na habinatuhu shawa ha yayi munde ai shi ne shayarwa eh na wa alaikum salam na sallallahu alaihi wasallam na'am ci gaba ne nan ma an yi wannan magana ɗaya bayan ɗaya ba kana da kofin ba ka koma ka gani ya yi magana ɗaya bayan ɗaya bari ka gani shafi ƙwarai da gaske ba shi a shafi na 47 sai dai kawo cewa yana ta'liqi ne ma akan abin shi can baya ne ba shi shafi na 45 ce wa khalafu fi ayyi shaharin wulida malamai sun yi sabani fa qila wulida fi yawmi fi rabi'il awwal وقيل في رمضان فما فيك يا رمضان ده وقت ما واستدلوا على هذا بانه صلى الله عليه وسلم بعث على راس الاربعين وقد بعث في رمضان فتكون ولادته في شهر رمضان tun da an ji an aiko shi ne yana shekara 40 to kuma da ramadan ne aka fara mushi wahayi sai suka iya sun cewa to ramadan shi ne ya cika shekara 40 cif dan haka a ramadan ne aka haife shi mun yi sharhi akan wannan malai ce wa sahih walakin sahih annahu wulida fi rabi'in al-awwal thumma ikhtalafu fi ayyi yawmin min rabi'in al-awwal ala al-aqwal al-taliya sai kawo maganganun nan aka ce sani rabi'in al-awwal aw sami rabi'in al-awwal aw tasi rabi'in al-awwal أو عاشر ربيع الأول أو اثنى عشر ربيع الأول أو سبعة عشر ربيع الأول أو اثنى وعشرين ربيع الأول كادوا مدنجنوا وكوي وصوا مدنجنوا ما ذاك وصل تفلسل كالما بينا ساباني تجد بيكا ودن باب وتراجي هرمدان أشكي شيني أتشندي زوينا وقفة مع تاريخ ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم يتشي أنت أي نذري فيتي أن تاريخ ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يرتبط بعبادة معينة هاي هو أن بإنبات العلاقة وتعينني عبادة من العبادات ولم يشرع فيه أي نوع من العبادات احتفالا كان أو غيره باب وتعبادة لأك شرعا تعالانا هاي هو أن تتعروني نبكي كوك ونوان أبو لأن فرع العبادة المؤقتة بزمن معرفة وقتها saboda in har akwai wata falala da wata ibada da za a yi to dole ne ya zama kenan a wannan rana ta zama sananniya don zai yiwa a ce muku ku hau arafa amma kuma a ce malaman musulunci sun yi saɓani arafa a wannan wata ma ake hawanta a wata rana zai yiwa a ce muku ku rinƙa yin sallah amma ku ta haɗuwa ku ce wata rana a ce to malaman sun yi saɓani to kaga inda akwai tabbaci shi ne ya fara cewa wa fi hadha rabbun ala man yahtafil بالمولد النبوي كل عام فالذين يحتفلون بالمولد يقال لهم معلم حددوا أول مولد الرسول بطريق ثابت ثم احتفلوا كفارة بطن من درانة دعك يتأى النبو تكنا بوان دي تشاء بيوغوة الربين والليات أكو دي تكيمة أنما جندلين يودع حتى إمام مالك أتكيمة أما بيرويتو تبصلوا دا أصلوا وانما جل ما بتشهر أو رمى جباتابا إمام مالك شيطان شديتا شرويتو وما تترى جواتا يرويتو مغرم تكرشان موطا kenan wannan yake nuna maka asalin maganganun duk ba su tabbata ba domin abin da yasa banda wannan bayanin da malam ya cewa ranar ba ta da alaka da wata ibada ita asalin wannan ranar tashi ba ta zama sananniya ba kasantuwar sabda aka haife shi ai ba a san zai zama abin da ya zama ba na biyu mutanen shi ba mutane ne masu rubutu ba kamar iyayenmu ne galibin mu na Hausawa da wahala ka samu Bahaushe dan shekara 40 50 60 70 ya iya haddade maka keke da keke cewa an haife shi ranar kaza ga watan kaza sai dai ya zama baban shi ya zama ko malami ne na arabiya ko kuma wani dan boko ne wanda ya aiki da turawa ko makamantan haka amma galibi mahaifinka yana noma a ƙauye ina fata an gane ko yana kiwon shanu ko makamantan haka a zo ana magana dangane da yaushe ne aka haife ka wani ma ya tashi ya kunzuma maka shekarun jama'a kai da kanka zai gaje a babu ban kai ba ina fata an gane saboda kawai wani irin kiyasi za ga suna yi galibin abin da aka firke a kasar Hausa shine an haife ka rana kaza a rinka ce maka dan litu ko dan tala ko makamantan haka ina fata an gane wannan tana cewa ne min al-abi ahna wa min al-ummi arhamu baitin nawai alfaza zuri ai a cikin abin nan me take da suna 20 ne وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شكروا 40 ايه بشي بيك اي شيء النبي إيسا كومي ناشي دقا تكين النباوة special case بألا بي معاملة انشاء النبي إيسا قباء ايه دا معاملة بيه واني النبي قباء ايه معاملة بلقو تم دقا هاي هو shi kadai aka haifa da irin wannan uslubin ba a cikin annabawa ba a cikin mutane ba sannan shi kadai ne Allah ya ba mu labarin yayi magana yana cikin tsumman goro ko annabi Musa da aka dauke shi aka jefa a akwati ba a ce yayi jawabi ba da aka tsinto shi bai ce ni wata mata ce ta jefa ni kaza kaza ko kun fahimta shi kadai ne ya magana da ya magana nan kuma maganganun kai da jinsu sun fi karfin maganganun da da tuba dan shekara 60 ma zai iya yi in ba yana da wani karatu ko ilimi daga Allah. Sannan da yazo aka bashi littafin shi, littafin shi sai ya saba wa dukkan littafan waɗanda suka gabata. Littafan waɗanda suka gabata da wanda yazo bayan shi ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama, dokoki ne a ciki. Shi ko littafin shi Injila ba dokoki ne a ciki ba, an zo a sassauta dokokin waɗancan ne, wato review ne. Allah ya sake duban dokokin Annabi Musa ne sai biyar rinka saukar da su a cikin Injila, amma yana saukake su. Shine wa uhilla lakum ba'dal ladhi hurrima alaykum, wasu abubuwan da aka haramta sai aka yi sassauci aka halarta, dama can tsaurin kan sai yasa aka haramta musu. Sannan zikirori ne da yawa da istighfar, saboda hayya a yanayi ne, shirya yanayi ne na annabin ƙarshen zamani wanda yake dauke da sakon da duk annabawa suka zo da shi zai zo. Dan haka aka yawaita kawo istighfari da zikirori a cikin Injila. Dan haka za ga wannan siffar ta lazimci Kirista hayyau. Za ga in dai ka samu Kirista na gaske, da an yi magana zai ce ayi addu'a. Ni addu'a. Ni addu'a. Ko kun fahimta? Haka asalin littafin yake. Sannan an aiko shi bai kai shekara 30 ba, ai bai kai shekara 40 ba, dan ya zo ya share fagen aikin da wani annabi zai yi wanda shi zai zo a matsayin ma'aikacin wannan annabi ne. Don haka aya Al-Qur'ani da ta zo ta yi magana a kan cewa zai yi annabtar shi a halin samartaka da halin mai wakalan da kuma a halin in ya manyanta. To ya yi a halin mai, a halin samartaka, sannan zai dawo ya yi bayan ya manyanta. In ya dawo duniya ba zai dawo ne a matsayin tsoho ba fa, a shekarun da aka ɗauke shi zai dawo, sannan kuma zai ci gaba ya zauna har ya zama dattijo, ya ci gaba da ayyuka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Don haka shi matsalolin shi daban ne. Allah ya taimaka. Za mu saurara a nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.